أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما هكا أنواع مسلمين دمك هدو أولا مسلاتي من البركة إن شاء الله masallacin galadanci a garin birnin Kudu a jihar Jigawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna godewa Allah madaukaki, muna kuma yabo gare shi da ya yassare mana sake haduwa a wannan yammaci na ranar Alhamis ɗaya ga watan Ramadan a shekara ta 1444 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda a lissafin miladiya shine 23 ga watan uku a shekara ta 2023. muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya sare mana dawowa ci gaba da wannan darussa na tafsirin Al-Qur'ani mai girma kamar da aka saba a wannan ƙasa tamu cewa a wannan irin lokaci a wannan wata mai albarka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi mai albarka da yake cewa ja'akum shahru ramadan wa huwa shahrun mubarak azumin watan ramadan ya zo muku ko kuma watan ramadan ya zo muku kuma wata ne mai albarka nassi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to muna roƙon Allah ya sa mana wannan albarka Allah ya samu amfana da ita daga cikin kuma albarkar shine samun dama da ake ana bin littafin Allah zance mafi gaskiya zance mafi tabbata wanda ake dauke da labari da yafi kowane labari gaskiya da hukuncin da yafi kowane hukunci adalci wannan dama da muke amfani da ita mu karanta wani abu na abinda Allah ya hore na ayoyin Allah a cikin Al-Qur'ani domin mu yi kokarin fahimta wanda shine mudarasa a tsakanin mu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu mutanen da za su hadu a irin wannan haduwa suna karanta littafin Allah kuma suna kokarin fahimtar sa a tsakanin su sai face mala'iku sun kewaye su rahamar Allah ta lillibe su da sauran dai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a wannan hadisi to muna roƙon Allah ya sa mu ribatu da wannan falala ta samun zama cikin waɗanda suke karanta littafin Allah kuma su yi ƙoƙarin fahimtar sa kuma a can ƙarshen hadisin inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa dhakarahumullahu fi man inda muna roƙon sa ya sanya mu a cikin waɗanda za a ambaci sunayen su ɗaya-ɗaya ɗin mu anan cewa suna cikin masu zama domin fahimtar Al-Qur'ani mai girma wa musulmi dole mu gode wa Allah akan ni'imar musulunci da ni'imar tsayuwa akan tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zaman mutum ahli sunna mai bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wallahi ni'ima ce musamman a zamanin fitina zamanin nisantar mutane daga islam duk da akwai yawa dangane da masu binsa amma a aikace islam ya zama abin tausayi hakanan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya zama abin tausayi to a wannan zamani ka zama cikin waɗanda Allah ya zaɓa akan tafarki abin ka tsaya ka gode wa Allah ne ka sa goshinka a ƙasa ka gaya wa Allah ya Allah na yarda kai min ni'ima kuma na gode kuma Allah ka tabbatar da ni a kanta muna buƙatar wannan yadda kwanakinmu suke saurin shuɗewa kamar in ce mana a zaman nan da muka yi yanzu kamar in ce Allah ya kawo mu darasinmu na 28 inda muka tsaya bara darasinmu na 27 ko ran 27 ga watan Ramadan sai in ji kamar in ce yau 28 ga watan Ramadan na bara saboda kawai babu wani bambanci na yanayin da mutanen mu ɗin mu ne dai waɗannan mu ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ara mana numfashi da muke wannan je kaka dawo a bayan ƙasarsa to muna roƙonsa ya ba mu taufiki yadda kwanakin nan suke saurin shuɗewa Allah ya ba mu ikon amfana da wannan karatutuka da muke yi Allah ya sa ya zama sababi ne na gyaran zukatanmu da komawa zuwa ga Allah da kuma tsayuwa akan tafarki babu nasara a rayuwa irin in kayi karatu kai aiki da karatun kuma ya gyara ka in kai karatu ka haddace ba kai aiki da shi ba to gara ba kai ba rashin aiki da karatu gara a ce ba ka da ilimi kana cikin jahilai duk da dai akwai bambanci tsakanin mai ilimi da marar ilimi to amma wanda ilimin zai zama hujja a kansa to abin tausayi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici ba tare da bata lokaci ba ina ga bai kamata mu tsawaita wajen wasu jawabai ba muna dai addu'a ga muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya dawo da mu wannan shekara a wannan azumi na watan Ramadan na wannan shekara 1444 Allah ya sa ayyukan da zamu a cike su zama karbabbu kuma wannan darussa da zamu rika yi har zuwa ranakun da muka saba tsayawa ko ranar da muka saba tsayawa muna fata Allah ya ba mu tawfiki mu faɗi daidai abin da yake shine daidai da shari'ar Allah da hukuncin Allah da labarin Allah da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ikon fadarsa abin da yake kuma kuskure ne Allah ya kade mu daga ambatarsa mun tsaya a shekarar da ta gabata a aya ta 48 zamu tashi 49 ko a suratul nisa'i na'am kamar da na'am bata aya ta 49 fadin Allah madaukaki alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yudlamuna fatila kamar da muka ji malam ya karanta wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana ishara ne zuwa ga al-yahudu wan-nasara da suke tsarkake kansu yake kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko duk wanda yake sauraron magana ko wanda yake yasluhu an yukhatab ya tantanta ai masa magana ko wanda musulmi da din ne sauraro Allah madauke yace alam tara wannan istifhami na ta'ajjubi ne na ta'jibi Allah madauke yana nunawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda ake magana da shi ne shin ba kai mamakin shine ma'ana eh shin ba kai mamaki ba ila alladhina yuzakkuna anfusahum zuwa ga waɗanda suke tsarkake kawunan su tsarkake kawuna malamai suna ambatar wannan asali ana zancen yahudu da nasara da kuma dukkan wanda ya siffantu da irin wannan ɗabi'a tazkiyatun nafsi a ma'anarta mutum ya yaba wa kansa mutum ya rika kallon kansa bi ainil kamali an fahimta mutum yana ganin kansa ya siffanta kansa ya nasabta wa kansa siffofi na kamala yana ganin shi ya kammala ya cika ya tumbatsa ya zama abin da ya zama kuma ya wajaba akan mutane su yaba masa su girmama shi su dauke shi sama da yadda yake ganin su ne masa mun gane wannan wannan shine ma'anar tazkiyatun nafsi wanda Allah madaukaki yake zarga akwai inda Allah madaukaki ya ambaci dama tazkiyar mutane yana cikin aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata to tazkiya anan ma'ana umarnin mutane da aikata abin da yake zai sabbaba musu tsarki a zuciya wancan abin nema ne wanda Allah ke magana akai anan shine nasabtawa kai wani abu na yabo da kuma kallon kai da siffofin kamala ta yadda mutum zai ga ai ya cancanci a girmama shi sama da yadda ake girmama shi wannan kuma yana daga cikin cututtuka na zuciya eh cuta ce ta zuciyar mutum ya rika ganin shi ya kammala ya rika tsarkake kansa ai shi yafi karfin kaza ai shi ba a dangana shi ga kaza musamman in ya dangana abun zuwa ga wani abu ba aiki ba a shar'ance ana yaban mutum ne dama da ayyukan da shi ya aikata da ayyukan da shi ya aikata shi yasa dama a cikin tafsirin da malamai suka tattauna a wannan fadin Allah madaukaki kad aflaha man zakkaha wasu malamai suke fassara ta da cewa abinda ake nufi kad aflaha man zakkallahu nafsahu Allah ya sanya ko yana bada labari cewa wanda Allah ya tsarkake masa zuciyarsa to kad aflaha sai su malamai suka ce a'a wannan ba haka ake nufi ba domin in ka faɗi wannan kamar ka ce duk wanda Allah ya tsarkake shi to shine mai rabauta to shi kuma asali yabo ana yin sa ne da abin da mutum shi ya aikata shi ba abin da aka aikata masa ba haka shi yasa fayuzakkihim ko kuma wayuzakkihim wayuallimuhumul kitaba wal hikmata da Allah ya faɗa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ga mu'minai ya tsarkake su shine ya koya musu ayyukan da in sun aikata su to za su samu tsarkin zuciya kuma su tsaya akan tafarki wanda wannan abin nema ne a gunsu amma idan mutum ya nemi a yaba masa musamman ba da abin da ya cancanta ba ba da abin da shi ya aikata ba duk da cewa neman a yaba masa koda da abin da shi ya aikata din ne wani abu ne mazmumi wanda shi muke magana a yanzu to abin da nake so in ce musamman in mutum ya dangana neman a yaba masa da nasaba nasabar sa shi dan wane ne shi jikan wane ne shi dan kabila kaza ne ko shi dan gari kaza ne shi dan kaza ne shi dan kaza ne yake son mutane su yaba masa saboda wannan to wannan duk aikin jahiliya ne addini bai dade da wannan mutum yana cancantar a yaba masa ne saboda al-iman والعمل الصالح وترك الشر والفساد da imani da aiki na kwarai da nisanta sharri da barna ba yadda za a yi mutum ya kammala sai da barin sharri daga duk komai aikinka salihi in kuma akai in akwai mummunan aiki to zai iya yin tasirin da zai iya bata maka ko da bai bata maka wancan aiki ba ya rage maka ladan da zaka samu a wurin Allah dangane da wato ayyukan da kake aikatawa dan haka dole ne la takunu kamilan illa bil ibtiadi an ash-shururi wa amal ash-shururi baka zama kammalalle sai ka nisanci sharri da kuma aikata abin da yake sharri to da wannan ne mutum zuciyarsa tazku wa tanmu domin asalin dama tazkiya da muke ji ana faɗa tazkiya ko zakai shine numuwi habaka da girma da daukaka da karuwa shine abinda ake nufi da zakai fa in fa idza kana al insanu yuzakki nafsuhu fa innahu yarfa'uha wa yamdahuha wa yansibu ilayha shay'an min as sifati allati huwa yara annahu yastahiquha mutum ya rika danganawa kansa siffofin da yake ganin ya cancanta ta hanyar wato yana daukaka kansa to wannan shine abinda Allah ya hana mu kuma shine siyakin wannan aya Allah yake magana a kansa shin ba ka ga waɗanda suke tsarkake kawunan su ba sai Allah ce balillahu yuzakki man yasha kai bari wannan suna ce mata bal lafazin bal na idrabi idrabi shine ciruwa ya kasu kashi biyu akwai na ibtali akwai na intiqali to wannan na ibtali ne intiqali in an ce intiqali shine ciruwa kamar da Allah ke cewa balidaraka ilmuhum fil akhirati bal hum fi shakkin minha bal hum minha mene fi bal hum fiha amun wannan ciruwa da Allah yace bal kaza wannan na intiqali amma wannan a fadi abu a ce kai bari ba shi ba wannan na ibtali ne alladhina yuzakkuna anfusahum sai Allah ya ibtalin wannan sai ce babu wanda ya cancanta ya tsarkake kansa Allah shike tsarkake mutum Allah shine mai tsarkake wanda ya ga dama shi yasa ya kawo balillahu yuzakki man yasha sai akai ibtalin tunanin cewa wani yana tsarkake kansa domin siffa ce mummuna kafin mu je ga karanta abinda malam ya ambata ina so kuma wannan karin mu yawaita mai da hankali kan karanta abinda ya ambata din don mu domin ci gaba da karatun da nisa shi abinda ya shafi wannan matsala ta tazkiyatu an-nufus tana daga cikin cututtukan zuciya kamar da malamai suka ambata waɗanda ita ce mambayi mabubbuga ta cututtuka manya guda uku tsarkake zuciya sababi ne babba na cututtuka manya guda uku cutar girman kai da cutar jiji da kai da kuma cutar hassada da girman kai da jiji da kai da kuma me hassada mabubbugar su ita ce wannan mutum ya tsarkake kansa domin idan mutum ya tsarkake kansa shine zai ga ya kai matsayin da yake ganin ya wajaba mutane su bashi girma sama da yadda yake ganin suna bashi don haka in ya ga ba su bashi girman nan ba sai fara wulakanta su to wannan wulakanta sun da zai shine me shine al-kibr domin dama me yake nufi da girman kai kin gaskiya da wulakanta mutane kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata sannan idan mutum ya ga su mutanen suna yabawa wani wanda ba shi ba to sai hankalinsa ya tashi sai ya samu damuwa sai fatan ina ma abinda suke gani a wani har suke yaba masa ina ma ya gushe wannan kuma shine mene hasada haka da girman kai da jiji da kai da kuma hasada duk suna tattare da wannan mutum ya rika kallon kansa da ya kai kamala ya cika ya fi karfin a kalle shi da kaza ya fi kowa ilimi ya fi kowa fahimta ya fi kowa hadda ya fi kowa imani ya fi kowa tsarki ya fi kowa tsafta ya fi kowa kaza ya fi kowa zama cancanta a bashi kaza duk wannan siffofi ne miyagu Allah madaukaki yana cewa balillahu yuzakki man yasha Allah shine ke tsarkake wanda ya so ya ga dama wala yuzlamuna kuma mutane ba za a zalunce su fatilan ko da gurgudan fatili bane fatili shine dan wannan zare da ke tsakanin wato gaban kwallon dabino in ka dauki kwallon dabino akwai wannan billan ko ramin da ke tsakiya to a tsakanin sa ai akwai dan zare fari to wannan shine fatil sai Allah mun kike kwatantawa da wannan yace ko gurgudan wannan ba za a zalunci mutane ba akwai kuma wata ma'anar ta fatil shine dattin da ke fitowa daga hannun mutum in akwai gumi a hannunsa in ya goga hannun in kai haka yanzu ka goga hannayenka guda biyu in dai da datti a jiki zaka ga dan datti dan kankani haka ya fito to shi ma wannan sunansa mene fati kowa goga hannunsa zai gani musamman kai aiki ka abin nan ka je gona ko kai wani abu ko ma meye dai ko a office kake inde gumi yana nan a jikin ka kai goga tafin hannunka kai haka wannan datti da ke fitowa dan kankani da shi kun ganshi dai to Allah yana gaya mana ko gurgudan wannan ba zai zalunce mu ba malamai suna ambatar wannan a matsayin siffa ce ta yabo babba ga Allah subhanahu wataala cewa Allah baya zalunci shi yasa da ya tashi korewa kansa zaluncin ma sai yake fadar cewa ko abin da kai kake ganin wulakantacce ne in an baka ma ba za ka amfani da shi ba to ko irin wannan Allah ba zai zalunce ka ko ku gano sirrin maganar da ma'ana abin da yake wulakantacce ne ba shi da kima ba shi da daraja ko gwargwadon wannan Allah ba zai zalunce ka ba to ballantana abin da yake yafi shi Allah baya zalunci to mu karanta abin da malami ya ambata yace hadha ta'ajjubu aw su bugun cewa ta'ajibu ko yawa wannan sifa ce ta nuna mamaki daga Allah subhanahu wataala li ibadihi ga bayinsa wa tawbihun lil ladina yuzakkuna anfusahum kuma sannan zargi ne da aibatawa ga waɗanda suke wato yaban kawunan su da tsarkake kawunan su min al-yahudi wan nasara daga yahudawa da kristoci malamai sun tattauna akan mecece tazkiyar da yahudawa suka yi wa kansu mecece tazkiyar da kristoci suka yi wa kansu Allah ya gaya mana cikin alqur'ani ma wadatu da abinda Allah ya faɗa cikin alqur'ani وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه كنون تزكيه ce ko وقالوا كونوا يهودا او نصارى تهتدوا kuma da suke cewa lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara kun ga duk wannan tazkiya ce suna tsarkake kawunan su ne cewa in ba su ba babu wanda ya cancanci ko shiriya ko wato wata daraja da ta addini da matsayi a wurin Ubangiji ko kuma tsira daga azaba duk wannan maganganu duk sun tabbata Allah madauki ya ga mana ga su a cikin alqur'ani kuma yana nan a cikin littafan yahudu da littafan nasara duk sun ambata ba abu ne da sai ka je kwakwalo shi ba siffa ce sananniya daga yahudu da nasara ban daukar kansu ma da suke kiran kansu cewa su iyaya ne na Allah ko da dai suna daukar abin da metaphorical meaning ma'ana ba ta zahirin abun ba su dangane da su kansu dangane da annabi Isa ne suka bar shi ba metaphorical meaning ba daga baya suka mai da shi aqida cewa da ne suke nufi na haihuwa har daga baya a cikin littattafan su suka cusa maganar the only begotten son cewa Allah annabi Isa shine kadai haifaffen da ga Allah wanda kuma wannan duka daga Bible na baya aka same shi a tsofin Bible duk babu wannan maganar begotten yadda idan an na yanzu an su da suke cewa kansu ƴaƴan Allah sun ce a ba da wannan ma'anar suke nufi ba sai a cikin musu to ai dama duk abin da kuke gani a Bible tsofin bugu in an ce wani dan Allah ne to ana nufin girmamawa ne gare shi ba hakikanin haihuwa bace dan haka in kuna ku metaphorical ne to wancan ma na annabi Isa asalin sa metaphorical ne to amma daga baya coci ta mai da shi da gaske ake daukar annabi Isa dan Allah annabi Isa ba dan Allah bane annabi Isa bawa ne na Allah Allah ne ya halicce shi ta hanyar uwa da ta haife shi babu uba saboda ƙarfin ikon Allah da ƙudurarsa da ikonsa irin yadda ya halicci annabi Adam babu uwa babu uba in har ya iya wancan to wannan kuma shine yafi wancan sauki da haka annabi Isa ƙarshen magana a kansa shine ba Allah bane shi ba dan Allah bane sannan kuma ba menene ba wani abba mala'ika bane yawa shi mutum ne kuma mace da aka santa mace mutum ita ta haife shi ita ce Maryam an santa an san iyayenta kuma an san lokacin da wannan abu ya faru da haka kafin wannan lokaci babu wani wanda Allah madaukaki yayi ma irin wannan sai annabi Adam alaihi salatu wassalam aka halicce shi ba tare da uwa ba ba tare da uba ba kuma daga jikinsa aka halitta masa matarsa wannan duka khawariqul ada ne da Allah ke aikatawa domin tabbatar da ikon sa da mulkin sa da kasaitar sa da sarautar sa da kuma cewa shi mai iko ne akan komai amma annabi Isa bai cancanci a bauta masa ba domin shi ba Allah bane ba kuma dan Allah bane daka aqidar nasara dangane da wannan sananniyar abu ne cewa bataccen abu ne ba shi da asali babu wani abu da yake supporting din sa ko a cikin bible cewa Allah ya haifi da 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 za a ce masa haihuwa mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah yana cikin abubuwan da suke kurukuru a cikin alqur'ani da Allah ya kore su wanda babu tantama akan su kasancewar akwai wani mahalicci tare da shi kasancewar akwai wani mai taya shi kasancewar yana da da kasancewar yana da mata duk wannan abubuwa ne da nassun qur'ani baka bukatar neman fassara ko a sai ka tafi wani wuri sannan ka samu a'a yana nan Allah madauki ya kore wa kansa wannan abu dan haka waɗannan irin maganganu da suke fadi yana cikin abin da malamai suka ambata na dangana wannan tsarki zuwa gare su su dangana kansu cewa su ƴaƴan Allah ne suna tsarkake kansu hakanan suna cewa lan yadkhulul jannata illa man kana kodi ke na tsallake magana yace wa man nahana huwa min kulli man zakka nafsuhu daga dukkan mutumin da ya tsarkake kansa bi amrin laysa fihi da wani abu wanda babu shi tare da shi ci wadalika annal yahuda wan nasara yaqulun sai fadi wannan abin da yahudawa suke fadi sune suna cewa nahnu abnaullahi wa ahibba'u shi yasa Allah ma yake ce musu kul faliman yu'adhibukum bi dhunubikum faliman yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq ita to inda ya'yan sa ne dan me zai azabtar da ku da zunubin sa amma ku bashar mutane ne mimman khalaqa daga cikin abinda Allah ya halitta kawai ɗaya ne bangare ne na abinda Allah ya halitta amma kana karanta maganganun yahudu su kullum su suna daukar ma dama sauran mutane an halicce su ne domin su yi musu hidima su kadai su ne mutane kasar su ita kadai ita ce kasa mai tsarki an halatta musu su kashe wanda suka ga dama an halatta musu su kwace gidan wanda suka ga dama an halatta musu su kwace kasar wanda suka ga dama su mallake su kori kowa kawai tasu ce duk saboda wannan ganin ne cewa su abnaullahi wa ahibba'u wannan shine zaluncin da yahudu suke kuma har yau din nan na korar mutane daga gidajensu da dauke musu gidaje da rikewa da korarsu yace wa hadha mujarradu da'wa yau da fadin su lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara shine malai yace wa hadha mujarradu da'wa wannan da'awa ce da'awa mara dalili ba da'awa ta kira ba da'awa shine mutum ya ikirarin wani abu ya ce nasa ne alhali ba nasa bane ya faɗi cewa wani haƙƙi nasa ne kuma ba haƙƙinsa bane to ita ake nufi mai alif maqsura yace wa hada mujarradu da'wa la burhana alaiha babu hujja akai wa innamal burhanu ma akhbara bihi fil qur'an hujja tana cikin abin da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani fi qawlihi a faɗin Allah madaki da yace bala man aslama wajhahu lillah to kuji tafsiya wanda Allah ne ke tsarkakewa bala man aslama wajhahu lillah duk wanda ya miƙa fuskarsa zuwa ga Allah wa huwa muhsin yana mai kyautatawa falahu ajruhu inda rabbih to ladan sa yana nan a wurin ubangijin sa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kuma babu wato tsoro akan su kuma ba za su yi bakin ciki akan abin da ya gabata ba kun ga wannan sune waɗanda Allah ya tsarkake sai ce fa haula'i humul ladina zakkahumullah wannan sune waɗanda Allah ya tsarkake su ولهذا قال هنا سيسا أن ما يتي بل الله يزكي من يشاء الله شيني يتعركك وإنه قدامه أي تحيرني بالإيمان والعمل الصالح فإن أمين من تعركك كنسا لا حير تعركك كي بما قلنا الجن من كي بشي كوما قلنا الجن سلوتا دا جن إيكو دا ملكي دا وني فوزيشن دا متين يسامو يجيزي إيتاك قوة يافك عرفون قوة wannan babu dan adam inda zai wannan lokaci zai zo da Allah zai nuna masa ba haka bane in yanzu giyar mulki ta hana shi ganewa to ran da ya sauka a idan mutane ko kuma ran da ya bar duniya
zai fahimci cewa ashe abin da ya faɗa ƙarya ne. Allah shi kaɗai shi ne mai tsarkake mutum. Idan haka kada mutum ko wani matsayi da ya samu a duniya ya sa shi ya riƙa wulaƙanta mutane. Ko mataki na ilimi, ko mataki na sarauta, ko mataki na shugabanci, siyasa da makamancin wannan abun, mutum ya riƙa ƙasƙanta mutane, ya riƙa ganin shi sama yake da kowa, to haƙiƙa wannan wani abu ne wanda Allah baya son sa, kuma Allah yana nuna mutum darasin sa tun a duniya. Allah tsare mu. Sai ce balillahu yuzakki man yasha'u ay bil imani wal amali as-salihi, da ta hanyar imani da kuma aiki na ƙwarai. بالتخلي عن الاخلاق الرذيله دما سنا cewa tsarki yana samuwa ne ga mutum ta hanya biyu bitakhliyati wattahliyati wadannan abubuwa biyu kun gane su at-takhliya wadda mene wattahliya at-takhliya shine mutum ya wofintar da kansa daga duk wata siffa mummuna, ya yi watsi, ya kaɗe, ya rabu da, an gane shi ne takhliya, ya cire, ya kullaliyo da duk wata siffa ta ƙasƙanci, ya cire ta daga kansa. Ma'ana kenan ya nisanci duk abin da Allah baya so. Shi yasa nake faɗi ɗazu. Duk ibadar mutum, duk karatun Alƙur'ani, duk haddarsa, idan bai nisanci zunubi ba, to ba zai samu tsarki ba. Sai ka nisanci zina, ka nisanci luwaɗi, ka nisanci caca, ka nisanci satar kayan mutane, ka nisanci giba, ka nisanci zalunci, zalunci a gidanka, zalunci a inda kake shugabanci, zalunci a kan al'umma, ka nisanci duk abin da Allah baya son sa. To wannan shine takhliya wal bara'a, ka barranta daga duk abin da Allah baya so. To wannan ka samu rukuni na farko na zaman ka mutumin kirki. Rukuni na biyu shine at-tahliya. At-tahliya shine ka siffantu kai ado da daga at-tahalli, daukar siffa ka siffantu da hali na ƙwarai. To wannan shine al-iman wal amalu salih, ko da sadaqa, da jin ƙai, da taimakon marayu, da girmama iyaye, yi musu hidima, yi musu da'a, kyautata musu, duk waɗannan sauran ayyukan alheri, al'amalu saliha, duk sun shigo ciki. Da haka kana zama mai tsarkin zuciya ne in ka samu waɗannan abubuwa biyu, at-takhliya da kuma mene at-tahliya. To shi su ne kawo mana wannan da wannan ibara ta malam As-Sa'idi رحمه الله تبارك وتعالى سيتي والتحلي بالصفات الجميله هو متني واطي ده دبيو ودان ده سكي مكسكنتا سني ان الاخلاق الرذيله والتحلي يصفنتو بالصفات الجميله ده صفوفي ما سكيو واما هؤلاء اما سو ودان تن يهود والنصارى ده مكمنتنسو وان زكوا انفسهم كودا سن تركيكي كاوننسو بزعمهم انهم على شيء تهنير سنا ريا cewa su akan wani abu suke ko ta bangaren addini, yawa suna dangana kansu su yayan Allah ne ko makamancin wannan, su sun kai matsayin da babu wanda ya kai kamar da yahudu suke gani da makamantansu. Wa anna thawaba lahum wahdahum, suna ganin lada nasu ne su kadai za su samu lada, dan sun cewa aljanna ta su ce su kadai. Na'am, idan ma gashi nan wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara, hakanan suna cewa lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat, duk sun faɗa. Allah ya gaya mana fa innahum kadhabatun, su maƙaryata ne fi dalika, kadhabatun haka ake karanta. Fa innahum kadhabatun, jam'in kadhabu, kadhaba ko ince wani nau'in jam'i na al-kadhab, mutum mai ƙarya maƙaryaci, ko kace kazzabun, ko kace mene kazaba. Yawwa, to yace laysa lahum min khisal az-zakin nasibun, ba su da wani rabo na wato dabi'u da halaye da rabo na masu tsarkake kawunan su bi sababi zulmihim, da saboda zaluncin da suke aikatawa, wa kufrihim da kuma kafircin su, la bi zulmin min Allah,
lahum ba wai saboda Allah ya zalunce su ba Allah baya zalunci wali hada kala shi yasa yace wala yuzlamuna fatila kayan wa musulmi zalunci ba karamar matsala bace in kun lura da wannan aya Allah madaki yana gaya mana cewa idan bai zalunci yahudawa ba da nasara da masu mummunan aiki irin nasu to ya za a yi zalunci mumini kun gane wannan fa yahudu ne nasara ne suke tsarkake kansu da nasabtawa kansu wani abu sai Allah ya ce a'a wannan ba naku bane Allah ne mai tsarkake wanda ya so amma in kuna da wani abu ma da kuka tantance shi to Allah zai ba ku shi kuma ba zai zalunce ku ba komai kankanta sa kun gane zancan to ashe kenan in Allah bai zalunci miyagun mutane irin waɗannan ba sai za ka yi tsammanin kai zai zalunce ka Allah baya zalunci kuma wannan yana koya maka har yanzu kai din kai ma kar ka zama azzalimi tun daga shi Allah yana gaya mana hatta mutanen da ba mutanen kirki ba Allah baya zalunta su don haka in kana zaune da wanda ba mutumin kirki ba ba a halatta maka ka zalunce shi ba ko ba ku hango darasin ba yauwa duk yadda kake ganin wani ba akan hanya yake ba wani batacce ne wani ba musulmi bane wani karkatacce ne to ba a halatta maka kai ka zalunce shi ba a cikin abin da yake haƙƙinsa to ka bashi haƙƙinsa in ka zalunce shi Allah ka sabawa ba shi mutumin ka sabawa an gane abu yau don haka zalunci dai ba abin alheri bane kamar yadda Ibn Taymiyyah ke faɗi ne fadin Allah madaukaki da yake cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada abinda ke tsakaninku na gaba tsakaninku da wasu mutane ya dauke ku akan ku kimu su adalci Allah ya ce ku yi adalci shine fi kusa da tsoron Allah Malam Ibn Taymiyyah yake cewa a ƙarƙashin wannan aya idan ya zama fushi na halal kiyayya kai zance ba fushi ba kiyayyar da ta halatta kun gane kiyayyar da ta halatta ita ce musulmi ya samu kiyayya a zuciyarsa dangane da wanda ba musulmi ba ka ki kafirci ka ki kafiri wannan me umarni ne wajibi ne a zuciyarka ka ki kafirci wajibi ne a zuciyarka ka ki wanda kafiri yake kafirci kafiri an gane wannan ashe kenan wannan gaba ce wace iri wadda ta halatta gaba ce da ta halatta ko ta wajaba to a gabar da ta halatta Allah ya hana ka kai zalunci kai rashin adalci kun gane to ina ga gabar da bata halatta ba shine gaba da dan uwanka musulmi dan uwanka musulmi kai gaba da shi haramun ne to yaushe kuma saboda gabar da take tsakaninku za ta hana kai masa adalci lalle baka kyauta ba ka zama azzalimi to Allah yana gaya mana anan shi baya zalunci kuma ko kafirai ne ko masu siffa irin ta kafirai wajen tsarkake kai to ba zai zalunce su ba komai kankantar abinda wato ake iya samu na zalunci babu shi daga Allah madaukaki Allah baya zalunci sai ce wa hadha li tahqiqil umumi wannan dan Allah ya tabbatar da umumi ne ai la yuzlamuna shay'an ba za a zalunce su komai ba wala bi miqdaril fatil ko gurgurdan wannan fatil da muka fassara kun ga gane shi yanzu ko abu biyun nan ko zaren nan na kwallon na jikin kwallon da bino ko kuma dattin da ke hannun mutum in ya goga ya abin nan zai wato zai zubo daga hannunsa alladhi fi shaqqin nawati wanda ke cikin wato abin nan na dabino mun dai faɗa da Hausa wannan aw alladhi yuftalu min wasakhil yadi daga dattin hannu shine yuftalu yudlaku yawa alfatlu nan shine addalku yawa to idan yace wa ghairi hada makamancin waɗannan abuwa kowannan Allah baya zalintar mutane ballantana abin da yafi karfin haka sai Allah ya ce ungur kaifa yaftaruna ala Allahil kadhib to sai mu bari Allah madauki sannan yace unzur kaifa yaftaruna ala Allah al-kadhiba ay bi tazkiyatihim anfusahum, ku duba ku gani yadda suke kirkirar ƙarya wa Allah, ma'ana suke kirkirar ƙarya su dangana wa Allah. Domin idan mutum ya tsarkake kansa, Allah yayi wa ƙarya, ko ba ku gane ba? In mutum yace shi mai imani ne, shi kaza ne, shi kaza ne, shi yafi kowa fahimta, shi yafi kowa kaza, shi yafi kowa waye, wanda wannan din har ya dauke shi yana ganin sauran a wulakance, Allah ya kiyaye mu. Babu inda wannan siffa take da muni irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata daga wurin mutumin da yake talaka. Ko talaka an ce talaka na nufin wanda ba mai iko ba, ba mai mulki ba, kuma ba mai kuɗi ba. Wanda ba mai mulki ba, ba mai iko ba, kuma ya riƙa jiji da kai yana ko ta kumbura. Me zai kumbura? Naje shi fa mai halin yin hakan ma an haramta masa, ba ba shi dama aka yi ba. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'ilun mustakbir, da matalauci wanda yake mai girman kai, yana cikin mutanen da Allah ba zai kalle su ba gobe kiyama. Allah ya tsare mu. Da haka mutum ya kiyaye wannan. Sannan mutum a ce dalibin ilimi ne shi, dalibin ilimi ya kiyaye irin wannan hali, halin wulakanta mutane da jin cewa babu wanda ya fahimci wannan matsalar sai shi, ya fi kowa fahimta, ya baiwa kansa ƙofar cin mutuncin wani, ko saboda sun saba ya zagi mutum, ya ci masa mutunci, ya ce masa jahili, ya ce zo in ma karatu, ba kai karatu ba. Wannan duk girman kai ne. Haka mai irin wannan sifar ya daina faɗin irin wannan zance, saboda ya saba da wani, saboda zai ce zo in sa ma karatu, saboda ƙasƙanta mutane da wulaƙanta su. Wannan duk yana cikin tazkiyatun nafs al-muharrama, wanda Allah madauki ya haramta. Domin abinda wannan ke lazimta shine shi ya riga ya kammala ilman, ya kammala fadlan, ya kammala ta kowace fuska a ilmance, har yana faɗar cewa wannan zami muku karatu. Irin kalmomin nan na alfahari, wallahi ba lafuzan ɗaliban ilimi ba ne. Wannan dai waɗanda suka yi mana yawa yanzu kwanan nan a cikin social media, kullum yara suna tasirantuwa da irinsu. Wannan abun haramun ne, ababin taskiyatun nafsi yake. Shi yana banka ma, yana bugun kirji, shi ya fi ƙarfin a gaya masa kaza. Duk garin nan ba wanda zai, duk ƙasan nan kaza da kaza. Wannan wallahi jahilci ne. A kamata ɗaliban ilimi a nisanci wannan abubuwa. Da wannan kaɗai sai Allah ya ƙasƙanta mutum, ya dawo da shi ƙasa, ya wulaƙanta shi. Domin Allah baya son girman kai, kuma duk wannan maganganu lafuzza ne waɗanda suke na masu girman kai. Allah ya raba mu da irin wannan ɗabi'u, Allah ya tsarkake mana zukatanmu. Yace ai bi tazkiyatihim anfusahum, da wannan tsarkake kansu da suke yi, ya anna hadha min a'zami liftira'i ala Allah. Ku duba ku gani, Allah subhanahu wa ta'ala ya hana alƙaulu ala Allah bi ghairi ilm, to kuma ya hana aliftira ala Allah. Me bambancin wannan da wancan? Alƙaulu ala Allah bi ghairi ilm, me ma'anarsa? Mutum ya faɗi abin da ba shi da ilimi dangane da Allah. Zai yiwu mutum bisa jahilci ya ce hukuncin Allah akan kaza kaza ne, ko shi ma wannan ya shiga. Amma aliftira ala Allah ƙari ne akan wannan, mutum ya ce Allah ya ce alhali bai ce ba. Kila wancan ya zama da kuskure, wannan kuwa ganganci ne. To tazkiyatun nufusi, mutum ya tsarkake kansa a wannan babin yake, ba a wancan babin ba. Domin mutum yana faɗa ne min babin ikhbari,
ikhbarin yaqiniyan daga zuciyarsa yana ga mutane shi shine kaza shi shine mai kaza shi shine mai kaza to wannan labarin da yake barwa kamar yana fadar ne cewa Allah ne ya sanya shi kaza din yace Allah ko ya sa shi kaza to ƙarya yayi wa Allah domin Allah bai sa shi kaza ba kun gane fuskar yi wa Allah ƙarya a cikin abu dan haka mutum ya guji tsarkake kansa da kuma nasabta kansa zuwa ga waɗannan sifofi malaman ilimin wannan abin suna cewa akwai darajoji na wannan dabi'a mummuna ta tazkiyatun nufus zaka iya samun ta kawwamammiya boyayya a cikin zuciya bata bayyana ba amma mutum yana ji a zuciyarsa cewa ya kai wani mataki da ya cancanci a girmama shi to wannan matakin farko ne na wannan tazkiyatun nufus mataki na biyu an yufhama dalika fi tasarrufatihi wa fi sifatihi wa fi khisalihi wa fi mu'amalatihi ma'a an-nas ana iya fahimtar haka da dabi'un mutum ko bai fada ba ta irin ganin yadda yake mu'amala da mutane aga dan jiji da kan aga bacin ransa in ba a girmama shi ba ya zo wuri dan ba a girmama shi ba ransa ya baci ya zo wuri dan ba a fadi sunansa ba ransa ya baci ya zo wuri dan ba a nu ba a bashi kujerar da ta dace da shi ba ransa ya baci duk wannan alamu ne koda bai fito da bakinsa ya fada ba akwai kuma wanda bakin nasa zai kai ya fada wani ma in aka gayyace shi ya zo wuri ya ga an masa kaza zai fito ya ce ina masu wannan shirin to ni an wulakanta ni don aka ba zan zo ba zan entertaining wannan kaskancin daga gunku ba I'm going back home sai koma ba zai halarci wannan taro ba wannan duk wannan tazkiyatun nufusi kun mutawadi'an in ka zama mutawadi'i zaka yi mamaki yadda Allah zai daga ka ni dai ina mamaki da mutane muke kasa ba zan ce suke kasa ganewa ba har da ni a ciki muke kasa gane wannan irin abu wallahi wani sirri ne da Allah ya bamu saboda shedan ya hana mu gane shi in ka sauka ga mutane to Allah zai daga ka a idan su kar ka nemi abun agun mutane ka nemi agun Allah zaka yi mamakin irin girmamawa da zaka samu agun mutane in ku ka nema a gun mutane to wallahi wulakanta ka za su kun yadda ko ku yadda ba mun ce dai haka ne amma yana wahala a aikace ka ga mun gode wannan abu Allah ya kyauta wani yana ganin in ya girmama na ƙasa da shi kamar shi ya wulakanta sai ka ga ana gaya wa mutum ana bashi shawara malam da Allah ku daina kula irin waɗannan kaza da kaza kun fi karfin su what is that tin wani ka zauna ka saurari wani na ƙasa yaro ne ka ji me yake cewa wani ne yake ganin yana da wani abu da zai faɗa sai ka saurare shi ba a rena kowa kar ka rena wani mutum ko saboda rigarsa ko saboda kana ganin saurayi ne bai ma samu aiki ba a'a ka tsaya ka saurare shi ya bugo maka waya kaga cewa bai kai matsayin da zaka dau wayarsa ba wannan duk mummunan hali ne shedan ne a zuciyarka yake rada maka wannan abu kowa ka girmama shi in yau kai masa wannan baka sani ba wata ran ta juya shine zai maka wannan ko haka ne kuma haka so waɗannan ba yadda za a yi su zama sifofi da za su zama abin yabo a ɗabi'ar mutum Allah ya malam yake cewa لأن مضمون تزكيتهم لأنفسهم دومن أبن دا ونن سألك كي كنسو إن يي يبقنسا شيني الإخبار بأن الله جعل ما هم عليه حقا وما عليه المؤمنون المسلمون باطلا ونن ياسن دا سكي سألك كي كنسو إنن سكي تيوا سوني آيان الله سوني كذا مثالي يهود كينا ونن لابارن abin da ke cikin sa kawai shine kaman suna gaya wa mutane ne cewa abin da su suke kai shi kadai shine gaskiya abin da mu'mine suke kai kuma ƙarya ne wa hadha a'zamul kadhib wannan shine mafi girman ƙaryar ko ba ku gane abin ba kuma mun ce da ya tsaye wa qalbul haqa'iqi kuma sannan akwai juya haqiqa juya fact abinda yake haqiqa ne a juya shi gaskiya ta bayyana a matsayin ƙarya ƙarya ta bayyana a matsayin gaskiya wannan kuma abu ne da Allah yake so yana cikin mafi munin abinda Allah ke so abinda Allah ke ki yace wa hadha min a'zami al-kadhibi wa qalbi al-haqa'iqi bi ja'li al-haqqi batilan wal-batili haqqan ta hanyar sanya gaskiya a matsayin ƙarya ƙarya a matsayin gaskiya wali hadha qala shi yasa Allah yace wa kafa bihi isman mubina wannan abu kace kai mutumin kirki ne alhali ba haka bane wanda wannan din zai nuna ƙarya ta bayyana a matsayin gaskiya gaskiya ta bayyana a matsayin ƙarya wannan abun ya isa isman mubina ya isa zunubi wanda yake bayyananne ma'ana in akwai zunubi to wannan ya isa zunubi ko ba ku gane abun ba ma'ana in babu wani zunubi ma sai wannan to wannan ya isa zunubi to ballantana kuwa babban zunubi ne bayyanannen zunubi ai zahiran bayyinan mujiban lil uqubati balighati wal azabi al alimi yawa wannan wani abu ne zunubi ne laifi ne bayyananne kuma wanda yake sabbaba uquba uquba mai kaiwa matuƙa da kuma azaba wanda take mai radadi ga duk mutumin da ya siffantu da wannan dabi'a ya Allah muna roƙonka Allah ka tsabtace zukatanmu Allah ka gyara mana zukatanmu duk abin da zai kai mu zuwa ga irin waɗannan al'amura ya Allah muna roƙonka Allah ka tsare mu daga aukawa cikin sa ka tsare shi daga kusantowa zuwa gare mu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك